Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis 2 ga watan Yuni a shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zabe ta INEC a Najeriya ta ce za ta yi amfani da hukumomin yaki da cin hanci da rashawa don kama duk wani dan siyasa mai sayan kura'a a lokacin zaben gwamnatin jihar Ekiti da ke tafi. Bayan haka za ku ji cewa hukumomin Niger sun buƙaci shugabannin kamfanin man Soras da su gaggauta yin bitar adadin ma'aikata 'yan ƙasar da na ƙetare da ke aiki a kamfanin. Kwana ɗaya bayan da ministan man fetur na Niger ya umarci kamfanin man CNPC ya kori wasu manyan jami'ai biyu 'yan China da ake zargi da hannu wajen haddasa ƙarancin man diesel a ƙasar. Wasu 'yan Niger na gani ya kamata wannan matakin ya samu goyon bayan shugaban ƙasa sosai.
Idan ya samu goyon shugaban kasa cicicic da ƴan China da duk wani wanda a karkashi ne zai yi tsoron aikata wani abu wanda ba daidai ba. Ka san irin wayannan abubuwa mafi yawanci suna lallabawa na su sai su koma bangaren manya a kama musu.
To za ku ci karin bayani nan gaba sannan kuma muna nan tafi da rahoton mu na musamman da ma labaran wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a ji halin da duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Wannan bindiga da ya bude wuta ya kashe mutum hudu a wani asibiti dake garin Tulsa a jihar Oklahoma dake nan Amurka. Ya kai kaici wani likita ne wanda yake zargi da haifar masa da wani matsanancin ciwon baya bayan wani aiki da ya masa. Shugaban rundunar 'yan sandan garin na Tulsa Wendell Franklin ya ce mutumin da ake zargi wanda kuma ya harbe kansa har lahira bayan da ya kashe mutanen. Ya ce ya sha kiran asibitin wanda ake kira St. Francis Health System yana musu korafi kan matsanancin ciwon bayan da yake damunsa tun bayan da aka masa tiyata a asibitin. An da ya tsinci gawar wani likita daban da ta wata mata mai tarbar marasa lafiya da wani mara lafiya a kusa da gawar dan bindigar a cewar 'yan sandan. Jami'an tsaron sun ce mutumin ya sayo bindigar ne sama da sa'o'i biyu kafin ya kai harin. Sannan ya sayi karamar bindigar hannu a ranar 29 ga watan Mayu da ya gabata. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka za ta ba Ukraine ƙarin rokoki da wasu makaman yaƙi na zamani da kudaden su suka kai dala miliyan 700. Yayin da mamai da Russia ta yi wa Ukraine ta shiga wata na hudu. Sai dai fadar White House ta ce Ukraine ta alƙawarin ba za ta harba makaman cikin yankin Russia ba. Jami'an gwamnatin Amurka sun ƙara da cewa wannan tallafi na makamai an samar da shi ne don sarrafa shi a halin da ake ciki wanda ke wakana a gabashin Ukraine. Hukumomin jamhuriyar Niger sun fitar da wata sanarwa da ke kashedi ga dukkan masu tsallakawa da man diesel da ake fama da karancin sa zuwa wasu kasashen ƙetare. Daga birnin Kwanni ga rahoton da Haruna Mamman Bako ya aika mana.
Wannan kashedin ya biyo bayan karamcin man da kasar take fuskanta sanadiyar yaki a kasar Ukraine, inda gangar man fetur ta halba daga dalar Amurka 80 zuwa 123 a yanzu haka a kasuwar duniya. Yayin da ma'aikatar da ke kula da alhakin sayar da man ta kasar cewa da Sunitec ta ce a iyakokin Niger Nigeria matasa ne ke zuwa station suna cika bidudua suna shiga da su a Najeriya saboda man ya hauhau a can, kuma saboda shigowa da tataccen man da Najeriya ke yi ganin cewa ya hauhau a kasuwar duniya da ma karamcinsa saboda yakin Rasha da Ukraine. Na fada wani mai sayar da man diesel ko kuma man gasol a bayan fage a garin birnin Kwanni ya yi mini bayanin halin da ake ciki a halin yanzu.
A bidiyo yalo inda bayan hage na a zai kai wajen 16:30 na bayan hage. Muna ma kasuwar bayan hage magana shi na ni ce ma koda ya samu wahala garai namu na bahu ji a lokacin da ana zaman laya Najeriya na turo shi da bai huce jikka 8:30 jikka 9 haka yake tai da shi. To kaga abinda an jikka 8:30 9 yau ya kai kusan 16:30 ai abin ya huce hankali.
Wannan lamarin na rashi ko karamcin man gasol ko diesel a jamhuriyar Niger ya samu tafiya cikin wani halin rabbana kawada ta mu kamar yanda waɗansu drobobin manyan motoci da na hadu da su a garin na birnin Kwanni kasancewa garin na tsakiyar Niger
suka yi nini bayani
akwai wani wuri kana samu akwai wuri ba ka samu ko ka samu kwanan kin na tai da magara wallahi na sa ban samu ba har na zo maradi mali kuma na samu sunlit kawai nani zai
ba ko wace station ke da gazuwar ba akwai wadanda sai ka jira a tura maka gazuwar he ka gaji da zama ma kan ka samu watar saboda rishish Allah da ya kawo mun sulhin al'amarin kawai
ita dai gwamnatin ta jamhuriyar Niger ba a da bayan hana tsallakawa da man na gazuwar ko diesel zuwa kasashen waje ta ƙara yin kashedi ga masu station da kar su kuskura su ƙara kuɗin mai ko kuma su haɗu da hushin hukuma Haruna Mammana Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Haruna Mamman Bako ƙarshen labaran duniyar kenan
aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu bude taskar rahotannin mu. A kokarin da take yi na hana magudin zaben gwamnati da za a yi a jihar Ekiti ranar 18 ga watan nan na Yuni. Hukumar zaben INEC mai zaman kanta ta Najeriya ta ce za ta yi amfani da hukumomin yaki da cin hanci da rashawa na EFCC da ICPC don kama duk wani dan siyasa mai sayan kura'a a lokacin zaben. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal.
Shugaban hukumar zaben Najeriya INEC Professor Mahmud Yakubu ne ya bada tabbacin hakan a lokacin da yake ganawa da majalisar sarakunan gargajiya na jihar Ekiti. Professor Mahmud Yakubu yace za mu dauki matakai za mu yi amfani da hukumomin EFCC da ICPC don tabbatar da cewa wannan abin takeici na yin amfani da kuɗi a lokacin zabe a baiwa masu zabe cin hanci bai lalata zaben gwamnatin jihar Ekiti ba Yakubu ya bada tabbacin cewa duk kuri'a da aka kada a zaben gwamnatin na jihar Ekiti za a kidaya ta don haka jama'a su fito su zabi wanda suke so yace zai sake dawowa a jihar ta Ekiti inda jam'in da za su shiga zaben gwamnan su 16 za su sanya hannu ga wata yarjejeniyar zaman lafiya kafin zaben a lokacin zaben da bayan zaben alawai na awai Ekiti Ofa Adebanji Alabine yayi magana a madadin majalisar sarakunan gargajiyan jihar Ekiti wanda ya bada tabbacin cewa za su ja kunnen jama'ar su don samun zaman lafiya a lokacin zaben da ma bayan zaben gwamnan sannan za su hada kai da hukumar INEC don ganin cewa an yi zabe ba tare da wata matsala ba a jihar ta Ekiti Shugaban hukumar zabe Farfesa Mahmud Yakubu dai ya je jihar Ekiti ne tare da rakiyar wasu kusoshin hukumar a Najeriya. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Yanzu kuma za mu leƙa jamhuriyar Niger. Hukumomin Niger din sun buƙaci shugabannin matatar man Saras da su gaggauta yin bitar adadin ma'aikata 'yan Niger da 'yan kasashen waje da ke aiki a kamfanin a ci gaba da shirye-shiryen mayar da al'amuran gudanarwar matatar a hannun jami'ai 'yan Niger. Wannan na faruwa ne kwana ɗaya bayan da ministan man fetur na ƙasar ya umarci shugaban kamfanin man CNPC na China da ya kori wasu daraktoci biyu 'yan China da ake zargi da hannu a ƙarancin man diesel da ake fama da shi a ƙasar. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Lura da yadda ake fuskantar jan kafa wajen so mazartar da matakan share fagen mayar da al'amuran gudanar da matatar man Soras a hannun ma'aikata 'yan Niger kamar yadda yake a yarjejeniyar da ke tsakanin gwamnatin ta Niger da kamfanin CNPC na kasar China yasa ministan man fetur Maman Sani Muhammadu ya umarci shugabannin matatar su yi masa bitar adadin ma'aikata tare da fayyace matsayi da albashi da ainihin kasar kowane ma'aikaci Malam Abubakar Isa ɗaya ne daga cikin mashawarta a ofishin ministan man fetur.
Ana so a san dan canar da a cikin kamfanin nan ta tatan mai ya kamata a san kontrakin shi yaushe an kai sinyan shi yaushe yake kariya. Ɗan Niger ma da annan ciki ai su ma suna da kontrako ko kenan shi wannan dan ta hiyar da aiki ne a san wa awwa wa ke mi wane ne menene matsayinka domin ana so a yi aiki wanda babu saurayi ciki. Ana so a yi aiki wanda kowa ya zama cikin ƴancin shi. Akwai ƴan Niger da yawa da suke da mukamin ne amma ana so abun ya ci gaba kafin wani lokaci duka ƴan China su take kuma za su tarwa ƴan kalilin ne za su tarwa.
Dani aka fara yabawa da wannan mataki da ke bukatar samun haɗin kan daukacin ƴan ƙasa a cewar shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasir Seydou ya zama wajibi shugaban ƙasa ya shiga gaban wannan sabuwar tafiya ta kare mutuncin ƙasa a idan abokan hulɗa.
Idan ya samu goyon shugaban ƙasa cicicic to ƴan China da duk wani wanda a ƙarƙashi ne zai yi tsoron aikata wani abu wanda ba daidai ba. Ka san irin wayannan abubuwa mafi yawanci suna lallabawa na su sai su koma bangaren manya a kama musu. To muna watan ga yanda shi shugaban kasa Bazoum Ahmed yayi yunkuri na tsaida adalci na ba ma'aikata aiki ya kama ma minister na petrol ya samu ya tsarkakar da wannan yanki.
A jajibirin daukan wannan mataki minister na man fetur ya ɗibarwa shugaban kamfanin CNPC awoyi 48 domin ya kori wasu daraktoci 'yan kasar China biyu da ake zargi da hannu wajen kitsa wuyar gazuwal wato man diesel da gangan a matatar Soraz. Lamarin da wani jigo a kungiyar Rotab mai fafutukar ganin an yi adalci a sha'anin ma'adanai Muhammadu Chiroma Isami ke kwatantawa a matsayin wani sabon sauyi.
Cikin constitution na Niger wacce aka yi adalci haƙo ma'adanan ƙasa na ƙasa ne na 'yan ƙasa ne. Kenan duk abin da za a yi ya kamata a ce gwamnati ta tabbatar da cewa ita ke da hannu cikin abin da za a yi ya zama to ita take da ru'a take da tsaki ita ce za ta cewa ga yanda nake so in yi kuma ni na ma fara muna sai ta nemo wani wanda zai kama a tahi amma ba a ce kamfanuka a sa su gaba a ba su akala su ta tahiya.
To amma wani mamba a kungiyar Sovolle Niger Salisu Amadu na ganin bukatar gudanar da binciken kokof don tantance zahirin abubuwan da suka wakana a tsawon shekaru sama da goma da Niger ta soma sayar da man fetur dinta.
Irin wannan abun ai shi ne ke ta alura tana aitono galma nawa aka samu nawa aka kashe nawa ne suka yi saura a cikin kes menene hakkin mu menene hakkin kasa kuma kusaurin kudin ina suka shiga.
A ci gaba da tsaftace wannan fanni ofishin ministan man fetur da na ministan kasuwanci sun yi kashedi ga dukkan masu gidajen mai su guji ƙara kudin mai don radin kansu. Matakin da tuni ya sanadin rufe wasu gidajen mai bayan da aka same su da bijirewa wannan umarni in ji wata majiya. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Sule Mumuni Barma da wannan rahota. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Zainab Babaji da rahoton mu na musamman.
A kwanan nan ne jam'iyyun siyasa a Najeriya suka fara gudanar da zaɓuɓɓukan fidda gwani da zai ba ƴan takara guraben tsayawa a zaben gama gari na shekara ta 2023. Yayin da a wasu wurare aka gudanar da zaben lamun lafiya, a wasu wurare kuwa an samu hatsaniya bisa dalilai daban-daban. Shugaban gamayyar kungiyoyin farar hula a jihar Plateau Comrade Gad Shamaki ya man shimfidar irin matsalolin da aka fuskanta a zaɓuɓɓukan fidda gwani daga wasu jam'iyyu a Najeriya.
A cikin zaɓuɓɓukan suka faru ko a state ko na PDP da ya faru a national, mun san cewa zancen kashe kuɗi ya fito sosai. Bamu dai gan kuɗin ba, amma dai an nuna cewa an kashe kuɗi sosai, kuma kuɗin ma ba naira ba a dollar. Kuma duk lokacin da manyan nan suka je ganin delegates duk zancen kuɗi ake ba wani zancen mai da aka yi a mai kai iya yi ko kuma mai da aka wa mutane. Abin kuwa da ya ba mutane da yawa damuwa shi ne a wayansu wajajen ma akwai delegate list kashi biyu kashi uku kashi hudu. A IMOF a misali ai matan gwamnan Osun ta je neman senate an hana ta. Ta kuka a social media cewa ta je wajen zaɓe an ce ba kowa riga yin endorsing akwai zancen consensus. A wajaje states da yawa an yi irin wannan abubuwan mutane sun yi staging worker ko kuma sun fita a wajen zaɓe sun bar hall din. A wayansu wajaje mun ji wayansu sun nemi shugabancin kasa ko delegate kamar gwamnan Bauchi gwamnan Sokoto mun ji ya je na neman senate yanzu gwamnan Bauchi na ji da sake wani primaries a Bauchi don ya samu kujeran sa. So siyasan mu har yanzu ba ma bin kaida. To kin gan duk irin wannan kananan abubuwan yana ba mu ƴan civil society kuga ko kuma kungiya masu zaman kanmu damuwa da ciwon kai.
Batun matsayin wakilai da ke zaben fidda gwani da aka fi sani da delegate yayi tasiri sosai a waɗannan zabubbuka. Comrade Mansur Umar Kurugu daga jihar Kano yace tun farko ma matakan da aka dauka na zakulo delegate din ba dora akan turba da ta dace ba.
To abu na farko dai shine dama a lokacin da aka yi kokarin zaben fidda gwani musamman na manyan jam'iyyu akwai abin da Hausa ke cewa an bar kari turnant ban. A yanzu da tsari mai kyau na cewa a yi zabe na delegate su kansu wanda su kuma su yi zaben fidda gwani. Amma idan kika kalla musamman a manyan jam'iyyu wato irin abin nan ne aka yi kaman an baka naira 10 da hannun dama an karbe da hagu. Maimakon a ce daidaikun al'umma ƴan jam'iyya masu sha'awar shiga siyasa ko kuma su fidda gwani ɗan takara an ba wa kowa dama ya je saya form na shi zama delegate ya zo ya yi takara al'umma su zabe shi haka ya kamata a ce an yi. Unfortunately hakan bata yiwu ba sai ya zamanto jagororin siyasa ko wanda suke cikin gwamnati ko kuma wanda suke jagororin siyasa na jiha su suke mallakar wannan form sun sai su baima waɗanda suke so. To daga sanda ya zamanto kai da zaka fito daga bangaren wani tsagi na siyasa ba na gwamnati ba kana son kai takara gwamnati kuma tana son lallai kar kai takara to da farko ma za ta hana ka access zai zamanto baka iya ma yin magana ko ba ka san suwaye delegate din nan ba. Sannan kuma idan kika kalla misali jahohi ko ina da irin abin da ya faru amma in kika dauka misali kaman jihar mu ta Kano abun mai sauki ne duka ƴan takarar ma da suka fito guda biyu ne a jami'an APC su biyu ne kacal daga mataimakin gwamna wanda yake daga bangaren tsagin gwamnati sai kuma Sha'aban Ibrahim Sharada wanda yake ba daga bangaren tsagin gwamnati ba bangaren ƴan gidan Buhari na asalin kenan. Kin ga duka abu ne mai sauki na ku zo ku ce a zo a shiga ma zaben nan kowa ya zo ya abin da ya dace. To unfortunately da aka zo ma aka shiga gurin zaben sai zaman to maimakon ya zama secret ballot yauwa maimakon a baiwa kowane delegate dama ya je ya zabi wanda yake so a boye ya je ya saka kamar yadda tsarin doka ya nuna sai zaman to zuwa zakai ka hau layi na bayan ka na kallon ka shugaban lokar gaman ɗinka na gaban ka yana kallon ka shugaban jam'iyyar yankin ku yana kallon ka dole ka zaba abin da kake so. To wannan din ma wai bata isa ba sai kuma wai aka zo aka waye gari an tashi kuma da zancen an yi sare-sare an yi doke-doke da sauran abubuwa wannan kuma ba iya Kano bane wasu guraren ma da an yi wannan. To idan muka kalli arewacin Najeriya yanda siyasa take da zafi a ce yanzu tun a zaben fidda gwani ma'ana kamar tun daga cikin gidanka kenan an zo an fara samun rikicin da har an jikkata an zubar da jini kawai kan fidda zaben ɗan takara. Yaya kike gani yaya jama'a suke gani kuma idan an ce an zo za a yi zaben gari tsakanin manyan jam'iyyu kin ga wannan ya fara nuna cewa lallai akwai bukatun mahukunta su shigo cikin al'amuran nan duk wanda suka zo da irin wannan tsarin ya kamata a ce an hukunta su hasali ma a haramta musu shiga sha'ani na siyasa domin gudun zubar da rayukan dan adam.
A wasu jihohi an samu mishkila wajen sauya sunayen wakilai da ya kamata su kada kura'a a zaben fidda gwanin lamarin da dan takarar sanata Ashiyar Nasarawa ta yamma Honorable Ahmad Aliyu Wadada yace ya janye daga shiga zaben saboda bai amince da rashin gaskiya ba.
Na rubuta wa jam'iyya na janye daga zaben saboda list na delegate da shi ya kamata mu yi zabe. Satin da za a fara zaben gwauna da na ɗan majalisa aka kawo wata list a yi zabe da ita. Gwaunan mu kar wannan rana dai ya jajirce kan cewa a'a wannan bai dace ba sai dai a yi da list ɗin da ita ce wanda ta cika ƙa'idan dokoki gari ya waye kuma magana ta canza wai ni ana ce mani na je na yi zaɓe a haka don a ƙarshe za ta fi shari'a na ce a ni ba lawyer ba ne ba amma ni na yi ɗan majalisa a Najeriya kuma ɗan majalisa wanda ba ka iya rena ni na ce ba zan je zaɓe a kan rashin ƙa'ida ba ni da zan yi wannan gara na janye. Har yanzu ba iya zaben bari jima ake ta yi muna ƙarni na 21 duniya ta ci gaba.
Tsoron kai da yanzu za a ce ka janye ka fice daga wannan jam'iyya kenan ko kuma dai kana cikin jam'iyyar kana dai jira a daidaita lamura ne.
Kin san Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar mu dauki mataki kan wani abu cikin fushi ban ce na bar jam'iyya ba na ba su takarda ne akan na janye daga zabe. Yawwa amma mu siyasa ba mu barin ta za mu ci gaba da harkan siyasa don kwato wa talaka ƴancin sa to ko duk inda bai wa mutane adalci ba bayan da za a yi a samu nasara ko an yi nasara ba za a ji dadin ta ba.
Shi ko wani kusa a jam'iyyar APC a jihar Plateau Alhaji Jamilu Baba yace ganin abin da ya wakana a lokacin zaben fidda gwani na kujerar gwamna a jihar ya ba su shakku kan yadda babban zabe na baɗi zai gudana.
Gaskiya dai abin da muka gani a jihar Plateau an ce an yi zabe a zahiri mu abin da muka dauka
haka ba mamma za mu ce ba a yi zaben primary ba a jihar Filato.
Dalili
shine a bar mutanen delegate su suka zaba abin da suke so da kansu ba. Misali mun shiga zaben governor, malaman zabe sun fito, sannan kuma delegates sun zo. Amma abin da zai baki mamaki malama Zainab shine duk delegate din nan ba wanda ya dau ballot paper ya rubuta da hannunsa cewa ga wanda yake so, duk bayarwa yake ana rubuta mar
hadda wayanda suka iya karatu da
ko professor ne kai a wannan rana baka iya rubuta sunan wanda kake so da kanka ba karba akai aka rubuta ma so ina zabi yana idan akan wannan akida mu APC muka zo muka yaki PDP yau PDP tai primary center ba mu ji irin wannan ba yau ga APC ita cike take zalunci take danna hakkin dan takara take dauki dora sannan kuma a ce wai zamu je mu ci zabi
yaya kake ganin zai shafi zabi na 2023
amma na ma zaina wannan zabe ko mutun ya yadda ko kare yadda wannan zabe zai shafi jam'iyya musamman zabe na kasa sabila da wayanda aka taka su aka danne musu hakkin su aka musu dauki dora su ma dole su yi tunanin me za su yi a gaba
ga Comrade Muhammad Tali dake bukatar tsayawa takarar shugabancin Najeriya kuwa tsananin tsadar kudin form ya hana shi shiga takara inda yace su da suka yi aikin tsaro su ne za su iya magance matsalolin da Najeriya ke fuskanta
duk waɗanda ma yanzu da nake faɗa miki suka fita neman shugabancin ƙasa yanzu bangan guda daya wanda zai iya cire ma ɗan arewa kise da ɗan Najeriya kise a wuta ba
dalili
shine dukkansu duk doziya nasu suna da hannu a cikin wani bala'i kuma sun sata kudin gwamnati to duk wanda yake da satin kudin gwamnati kuma yana bin hanyar da ba nan dacewa ba automatically ba zai baka good result ba
kenan kana zargi ne dai ba wai an tabbatar cewa duk waɗannan ƴan takara suna cikin wani abu koyayye ba
ai a Najeriya in ka ce wai kana zarge ma kai sassauci because yau mutum ne kaga yayi aikin gwamnati sai kin gan sun kin ganshi da wai 1 trillion kuma ba wanda ya taba tambayan sa ya ci karfi kenan ai to me yasa yafi karfin
ta yaya za a warware
mu biyu ne kawai zamu iya cire kise kamar yadda na faɗa miki ku nemi El Mustafa da karfi da yaji ko ku nemi Comrade Muhammad Tali ku zo ku ba su duk ku biya musu form ku yi musu campaign su shiga wannan mulkin amma kuka bar waɗannan mutanen da kuka fita yanzu to kowai neme lakafanin sa ya aje a jakansa daga nan har zuwa 2023
yayin da ƴan siyasa ke cin karansu ba babbaka da facaka da kudi a tsakanin su talakawa kuwa na can gefe da baibaye da matsalolin kashe-kashe garkuwa da mutane da talauci yayin da dalibai a manyan makarantu ke shafe watanni da dama ba karatu da dai sauran rashin tabbas da al'umma ke ciki Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
Madalla a gaida Zainab Babaji har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC to yanzu kuma ga shirin mana gaba
wasanni a takaice
cikin labaran wasanni na daren yau za ku ji sunayen ƴan wasan kwallon kafa da suka mallaki manyan kudade za ku ji cewa kuma hukumar kwallon kafa ta kasashen turawa ta fidda jerin sunayen ƴan wasan kwallon kafa da suka yi fice a gasar kasashen turai da ya gudana har ila yau za ku ji sunayen ƴan kwallon kafa ta nahiyar Afirka da suka kafa tarihi na tsawon zamani a fannin yawan jefa kwallo a raga Pike Bolkiah dan kasar Brunei shine ya fi kowane dan kwallon kafa tarin kudade ya mallaki kudi dalar Amurka har biliyan 20 da miliyan 211 sai na biyu a yawan kudi Lionel Messi mai dalar Amurka miliyan 600 na uku Cristiano Ronaldo yana da dalar Amurka miliyan 500 Neymar yana da dalar Amurka miliyan 200 sai Zlatan Ibrahimovic yana da dalar Amurka miliyan 190 sai Wayne Rooney yana da dalar Amurka miliyan 170 sai Alexander Pato mai dalar Amurka da miliyan 145 sai Gareth Bale shi ma dai yana da dalar Amurka miliyan 145 Paul Pogba yana da dalar Amurka miliyan 125, mabi masa shine Andres Iniesta yana da dalar miliyan 120 cip-cip. Mesut Ozil shi ma dai dalar miliyan 120 daidai yake da mallaka. Bari ko mu duba yan wasan kwallon kafa da suka yi fice a gasar kwallon kafa na kasashen Turai da aka kammala kwanakin baya. Na farko shine mai tsaron gida wato Gola na club din Real Madrid, Thiago Coutinho. Sai kuma masu tsaron baya wato Defendu kenan. Sun hada Trent Alexander-Arnold Liverpool, Antonio Rudiger Chelsea, Virgil van Dijk Liverpool, Andy Robertson Liverpool. Sai kuma ƴan wasan tsakiya wadanda aka zaba su ne Kevin De Bruyne Manchester City, Fabinho Liverpool, Luka Modric Real Madrid. Ƴan wasan gaba kuwa an zabi Kylian Mbappe Paris Saint-Germain, Karim Benzema Real Madrid, sai kuma Vinicius Junior Real Madrid. Bari ko mu dawo nahiyar mu ta Afirka domin kawo muku sunayen ƴan takaleda waɗanda suka kafa tarihi na tsawon zamani a fannin jefa kwallaye a raga. Na ɗaya akwai Roger Miller, ya jefa kwallaye 479 a wasanni guda 811 da ya buga. Sai na biyu Samuel Eto'o, ya jefa kwallaye a raga guda 426 daga wasanni 800 da ya buga. Sai na uku Godfrey Chitalu ɗan ƙasar Zambia, yana da kwallaye guda 393 daga wasanni 598. Mabi da shi shine Diomasi Mbokani ɗan ƙasar Congo, yana da kwallaye 328 daga wasanni 704 da yi. Kaɗan kenan daga ƴan Afirka da suka kafa tarihi a fagen jefa kwallaye a raga. A karon farko fitaccen ɗan wasan kwallon ƙafa na duniya Messi ya nuna goyon baya ga wani ɗan wasan na daban domin samun cin Ballon d'Or na shekara 2022. Shi dai Messi sau bakwai yake daukan kofin Ballon d'Or. Yace a wannan karo Benzema da ke buga kwallo wa club din Real Madrid shi ya cancanci samun wannan kyauta na Ballon d'Or, su bi da irin takaleda da yi na kwarewa. Daga ƙarshe kungiyar kwallon kafa ta Lyon ta sallami dan wasanta don ya barka tusa a bainar jama'a a ranar Laraba 11 ga watan Mayu, dan wasa da club din takora mai suna Marcelo dan kasar Brazil. Rahotanni daga Faransa sun nuna cewa ya fusata hukumomin kungiyar kwallon ne bayan da ya sake tusa a ɗakin da ƴan wasan ke shiryawa wanda ake kira dressing room da Turanci. Abdulhab Muhammad Wera, Amurka daga Bauchi a Nigeria.
Gaida Abdul Wahab Muhammad. To yanzu kuma ga labaran duniya, amma wannan karan a takaice.
Wannan bindiga da ya bude wuta ya kashe mutum hudu a wani asibiti dake garin Tulsa a jihar Oklahoma dake nan Amurka. Ya kai kaici wani likita ne wanda yake zargi da haifar masa da wani matsanancin ciwon baya bayan wani aiki da ya masa. Shugaban rundunar ƴan sandan garin na Tulsa Wendell Franklin ya ce mutumin da ake zargi wanda kuma ya harbe kansa har lahira bayan da ya kashe mutanen, ya ce ya sha kiran asibitin wanda ake kira St. Francis Health System yana musu korafi kan matsanancin ciwon bayan da yake damunsa tun bayan da aka masa tiyata a asibitin. Shugaba Joe Biden ya ce Amurka za ta ba Ukraine ƙarin rokoki da wasu makaman yaƙi na zamani da kudaden su suka kai dala miliyan 700, yayin da mamayar da Russia ta yi wa Ukraine ta shiga wata na hudu. Sai dai fadar White House ta ce Ukraine ta alƙawarin ba za ta harba makaman cikin yankin Russia ba. Jami'an gwamnatin Amurka sun ƙara da cewa wannan tallafi na makamai an samar da shi ne don sarrafa shi a halin da ake ciki wanda ke wakana a gabashin Ukraine.
To masu sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya kuma mu ƙarasa wannan lafiya.